dos programas da Voz da América que bate.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alher Grace Abdu ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu nufi yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda har yanzu ake fuskantar rashin sukunin gudanar da harkokin yau da kullum ranar Litinin, duk da sanarwar da kungiyar IPOP ta bayar na janye umarni. Sani Shu'aibu Malumfashi zai shigo da rahoto na musamman da ya jibinci matsalar tsaro a Najeriya. Sai labarin wasanni na Murtala Faruk Sanyina, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Kasa da shekaru shida kenan da Prime Minister India Narendra Modi ya kaddamar da ginin majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul, wata gagaruma nasarar demokradiyya da New Delhi ke hankulin samu akan abokiyar gabar ta Pakistan. Amma sauyin mulki da aka samu a cikin wannan lokaci bayan da Taliban ta kwace mulki a Afghanistan, India za ta fuskanci koma baya a yankin da take rikici da Pakistan da kuma babbar abokiyar gabar ta China a wani tashin hankali akan iyakokin su. Masu sharhi sun ce yanzu da Pakistan ta sake samun tasiri a Afghanistan da kuma China da ke kokarin karfafa tasirinta a yankin Asiya ta kudu, India za ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Wannan sauyin da aka samu a kasar Afghanistan na zama kalubale ga India, in ji ministan tsaro Ranjan Singh yana fada a jiya Lahadi yayin da yake jawabi ga makarantun aikin soja. Yau Litinin, magajin garin Milan, babban birnin hada-hadar kasar Italy, ya buƙaci amsoshi game da dalilin da ya sa wuta ta lakome wani ginin Bene, yana mai kwatanta lamarin da wutar da ta tashi a Benin Greenfield Tower a London, wanda ya halaka mutane 71 a shekaru hudu da suka gabata. Ma'aikatan kwana-kwana sun ce kowa ya yi ƙoƙarin ficewa daga cikin ginin mai hawa 18 a Milan ta kudu, wanda ya kama da wuta a jiya Lahadi da rana. A cikin mazauna ginin Benin, akwai wani mawakin zamani Mahmud, wanda ya lashe babbar kyautar bukin wake-wake na Remo a shekarar 2019 da waƙarsa ta Soldi, wadda ta yi fice a duniya. Shaidu sun ce wutar ta fara ne a hawan Benin na 15, kana ta yadu zuwa sauran hawan ginin cikin hanzari. Hotunan bidiyon sun nuna abubuwa da aka kare ginin da shi na narkewa yana zuba kamar ruwa. An dai gina Benin ne a shekaru 10 kacal da suka wuce, kana ba daidai ba ne irin wannan sabon ginin a ce ya kasance ba shi da wani ƙwararren kariya da zai hana shi kaiwa ga wannan ƙonewar, in ji magajin garin Bipi Sala a wani saƙonsa na Facebook. A yau Litinin, layukan yanar gizo sun samu tsaiko kana an jibge rundunar tsaro akan tituna da suka shuru tsit ba kamar yadda aka saba gani ba, yayin da mutane suka makale a cikin gidajensu biyo bayan kirar da masu fafutuka suka yi na gudanar da zanga-zanga kin jinin gwamnati a Sudan ta kudu. A yau Litinin da aka shirya, shugaba Salva Kiir zai yi jawabi a wurin buɗe majalisar dokokin kasar. Gamayyar ƙungiyoyin fafutuka sun sake jaddada kirar da suka yi a jiya Lahadi na gudanar da taron jama'a akan neman shugaban ya yi murabus. Ko da yake zuwa safiyar yau Litinin babu wata alamar taron jama'a a manyan titunan birnin Juba. Wasu 'yan raji sun faɗa wa Reuters cewa suna ɓoye a wani wuri saboda dalilai na tsaro. 'Yan sanda sun ce masu rajin ba su karɓi izinin shirya zanga-zangar ba, a don haka duk wani taron jama'a da za su yi ya saba wa doka. Mazauna birnin Juba sun faɗa wa Reuters cewa ya zuwa jiya Lahadi, layin intanet daga kamfanin MTN na ƙasar Afirka ta kudu ya fice akan wayoyinsu. Kana zuwa safiya yau Litinin kuma layin intanet na kamfanin Zain na ƙasar Kuwait shi ma ya daina aiki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Lahadi, babban likitan cututtuka masu yaɗo na Amurka ya faɗa wa CNN cewa akwai yiwuwar ganin sabbin mace-macen COVID-19 200,000 a Amurka kafin ƙarshen shekarar nan, amma ya ce duk da wannan lamarin mai yiwuwa ne, haka kuma za a iya daƙile faruwar haka. Dr. Anthony Fauci ya ce Amurka tana da ikon daƙile faruwar wannan hasashen da masana suka yi, amma matsalar ita ce akwai mutane miliyan 80 da ba su yi allurar rigakafin cutar ba. Za mu iya magance wannan lamarin ta yadda ya dace kuma cikin gaggawa, idan har muka iya muka yi ba waɗannan mutanen allura, in ji Fauci. yace yana da muhimmanci a cikin wannan annoba mutane su aje duk wata akida da bambancin siyasa a gefe su yi allurar rigakafin. A halin da ake ciki a makon da ya gabata, Amurka ta kai ga shimfiɗe mutane 100,000 a kulli yaumi da cutar COVID-19, a cewar wani rahoton New York Times da ya ce karuwar cutar a yanzu ya yi kusan daidai da na bara da ba a riga an fito da rigakafi ba. A ƙarshe, ministan tsaron Isra'ila ya tattauna da shugaban Falasɗinu a jiya Lahadi a wani gagarumin taro tsakanin ɓangarorin biyu a cikin shekaru da dama, in ji jami'ai. Tattaunawar tsakanin Benny Gantz da Mahmoud Abbas ya nuna alamar yiwuwar gyara al'amura bayan da hulɗa tsakanin Abbas da shugabannin Isra'ila ya kusan rushewa kwata-kwata a cikin 'yan shekarun nan a ƙarƙashin tsohon Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Netanyahu ya aiwatar da tsauraran manufofi a kan Falasɗinawa tare da goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda shi ma ya tabbatar da manufofi masu alaƙa da Isra'ila, kamar ɗauke ofishin jakadancin Amurka daga Tel Aviv zuwa birnin Kudus da ake takaddama a kai. Abbas ya daina hulɗa da Amurka da Isra'ila a cikin waɗannan shekarun. Sai dai ganawar Gantz da Abbas na zuwa ne jim kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya amshi baƙuncin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett a fadarsa ta White House. Gwamnatin Biden tana kallon Abbas a matsayin wanda zai iya taka muhimmiyar rawa a ƙoƙarin farfaɗo da tattaunawar da ta rushe da daɗewa a kan batun tabbatar da ƙasar Falasɗinawan, ko da yake farin jinin Abbas na ƙara yin ƙasa a gida.
To, a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda wasu 'yan asalin yankin kudu maso gabashin kasar suka bayyana cewa tsoro ne ke sa yawancin al'ummar yankin ci gaba da kasancewa a gida a kowace ranar Litinin, duk kuwa da cewa kungiyar IFOP ta 'yan awaren Biafra ta riga ta dakatar da wannan shirin. Wakilinmu Alphonsus Okoro-Igwe na dauke da ƙarin bayani.
Wasu 'yan asalin yankin kudu maso gabashin Najeriya na cewa tsoro ne ya sa akasarin al'ummar yankin ke ci gaba da zaman gida a kowace ranar Litinin, duk da cewar kungiyar IPOB mai fafutukar tabbatar da kasar Biafra da ta bada umarnin ta riga ta dakatar da wannan shirin. Mr. Sunday Muka kenan yana cewa, ni fa ba na son wannan, ba daɗinsa nake ji ba, a zauna a gida cewar me ya faru, ba fa kowa ne ke jin daɗin wannan ba, amma ya mu muka iya, saboda idan har ka fita waje, to duk abin da ya faru da kai sai ka ɗauka hakan. Emmanuel Eza fita wani ɗan kasuwa ne a garin Anata, kuma ga yadda muka yi da shi.
Anita yo, Anita na turupa. Anisha yau ba tafiya ko aina na turuwa.
Wasu wai suna jin daɗin wannan zaman kullun da ake yi?
Amma a gaskiya ni da kaina ba na jin daɗi abin.
Amma wasu suna jin daɗin ne?
Ba na jin daɗi shi, amma ga station ba aiki ba keke ba komi, ai ba jin daɗi abin. In dai ni ga tana abin ma daina shi.
To me yasa mutane suke zaman kullun yau?
Wai sun ce a kan Biafra ne ita to mu wai sai an bari organsu nan da kalo sai dai na ita to mun ba kare shi ba ni da su tun da yi.
To sai dai wasu masu akidar Biafra na cewa kasancewa a gida kowace ranar Litinin ita ce daidai abin yi. Mr. Remigius Okafo yana ɗaya daga cikin masu wannan akidar.
Da ni na kuka ka hafi wata Biafra. Dalilin ne wo Ndina tiyai ne lagwaye na guloro.
Yace kenan kana goyon bayan kada a bamu Biafra? Ina zaman gida saboda shugabanninmu ba sa mana adalci. Ba hanya, ba wutar lantarki, ba ruwa, ba mu da komai muna shan wahala.
They have to release our man for us now. Everybody release Boko Haram, say they are repented. They should release our man. Where is supposed now? In our prison.
Ya kamata su sako mana mutuminmu. Tunda suna sakin 'yan Boko Haram suna cewa sun tuba, mu ma su sako mana mutuminmu nan da Kano, saboda bai dace ya kasance a kulle ba, in ji Mazi Ikechukwu Okorie. Yanzu yankin kudu maso gabashin Najeriya ta shiga wani mummunan yanayi ne, inda 'yan daba a ɗaruruwan su kan zagaya unguwanni a kowace ranar Litinin suna tilastawa jama'a su rufe shaguna tare da korarsu cikin ɗaka. lamarin da kan haddasa rashe-rashen rayuka sakamakon rikicin da kan barke tsakanin ƴan daban da jami'an tsaro, kamar yadda irin hakan ya faru a jihohin Anambra da Imo a ƴan kwanakin nan da suka wuce. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
To a gaida Alfonso. A ƙarshen wani taron da suka gudana ƙarƙashin inuwar ƙungiyar su ta samun alƙalan shari'a na jamhuriyar Niger, sun buƙaci hukumomin ƙasar su samar da wadatattun kayan aiki a kotuna don inganta ayyukan shari'a ta yadda za a kawo ƙarshen tsaiko da ake fuskanta a wannan fannin. Kamar yadda sabon zababben magatakardar ƙungiyar alƙalai ta ƙasa Dubu Yahaya ya bayyana wa wakilinmu Sulemin Muni Barma jim kaɗan bayan kammala wannan zama.
Duk alƙalai na Niger sun haɗu nan Niamey tun da safe sai dare, yanzu kun ga dare yayi duka suna tsaye don dalili na harkar shari'a ta je daidai. In ana son shari'a ta je daidai kenan justice a bata kayan aiki, abu guda muke nema ga gwamnati, justice a bata kayan aiki don a samu a yi shari'a ta gaskiya. In shari'a ba ta da kayan aiki, justice ba ta da kayan aiki, kenan babu shari'a. Shari'a ga da muke nan muna yi don saboda al'umma duka muke yinta, kuma duk jujin da ya fara aiki ya yi rantsuwa don yin shari'a ta kirki. Kenan ana son a yi shari'a ta kirki, dole ne gwamnati ya taimaka ma shari'a. An ce mu pouvoir ne, kenan pouvoir in baya da kayan aiki kenan aikin banza ne. Dan shi ne muke wanga kongare da ya hauda mu lalle malaman shari'a duka gaba ɗaya kowa ya tsaye. Ya kamata justice a bata kayan aiki ta aiki da kyau domin ƴan ƙasa su ji daɗi, mu aikin mu kenan.
To madalla, yanzu kuma sai rahoto na musamman, inda a yau wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya nazari kan harkokin tsaro a arewacin Najeriya.
A Najeriya, akasarin al'ummar kasar suna kwana su wani cikin zillimin abinda ka iya zuwa ya je ya dawo a kodawane lokaci dangane da taɓarɓarewar harkokin tsaro wanda ya shafi zamantakewa, rayuka da kuma dukiyoyinsu. Al'amarin ma ba nan ya tsaya ba, domin ya dakushe ayyukan noma domin ana bi a sace manoma a gonakinsu, yayin da su ma kansu ɗalibai hatta na Islamiyya makarantun sakandare da na gaba duk ba su tsira ba. A iya cewa irin hakan ne ya sanya gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Musari ya yi kira ga mutanensa da kowa ya tanadi abin da za su kare kansu a duk lokacin da suka ji cewa mahara za su zo musu, to su yi bungu su kare kansu. Shikau gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradin kiraye ga gwamnatin tarayya.
As the federal government to declare a total state of emergency on security for the whole northern state so as to go and fight these criminals.
Inda yace ta sanya dokar ta ɓaci a kan harkar tsaro don hakan ya jawo hankalin jami'an tsaro a tsaya tsayin daka wajen yakar waɗannan ayyuka na ta'addanci a murkushe. Bayan kwana biyu da yin waccan magana, sai gwamna Matawalle ya bijiro da sabbin matakai akan giggan hanyoyin da aka yi ittifaki suna taimakawa maharan nan na daji suna cin karansu ba babbaka kamar su kasuwannin mako-mako.
Duka kasuwannin jihar Zamfara mun ruhi su daga yau, babu wata kasuwa faɗin jihar Zamfara cikin gusau wadda za ta ci. Duk wata kasuwa mai cin sati-sati daga yau ba ta koma ci. Sannan kuma mun kace kai abinci ko'ina, duk inda aka ga wata mota abinci za a yi bincike ina za ta je. Idan ba san da za ta je ba za a kama ta, wanda bai je ba aka kama shi za mu yi mashi hukunci na yadda muka hukunta ɗan ta'adda. Sannan don wani gidan mai da ke ƙauyuka ko lokar ganin daga yau mun ruhi shi, jami'an tsaro za su tabbatar da wannan doka. Duk gidan nan da anka kama yana sai da mai a wasu garuruwa bayan cikin garin Gusau, to za a ruhi shi kuma za a mai tara. Sannan babu sai da mai ga jarka ko da nan cikin Gusau. Duk gidan nan da aka kama yana sai da mai ga jarka, gwamnati za ta ruhi gidan mai, za ta anshi lasin ɗin gidan mai in ta kama a rusa wannan gidan mai daga yau.
Hakanan kuma gwamnati ta umarci dukkan jami'an tsaro da su tsare babura da aka gani ɗauke da mutane uku a kai
a dakatar da su in ba su tsaya ba a harbe su, ganin miyagun ne. wannan doka ta fara aiki daga yau. Sannan idan muka ga kuna barin mutane suna yawo da babun mutum uku a goye, to jami'an tsaro ku ne za mu sa malahi cewa da ku ake yi.
Gwamna Matawalle, wanda ya zayyana waɗannan sabbin matakai sa'ilin da yake amsar ɗaliban kwallejin ayyukan noma ta garin Bakura da aka sace makonni biyu da suka shuɗe, ya ƙara da cewa
bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai tashaman da wuce 10,000. Mun kashi daga yau ta yi a ɗoka ice a cikin daji ko katako. Babu wata mota da za ta koma ɗoka shanu daga yanzu a cikin jihar Zamfara. Daga yau mun sa dokar cewa duk ƙaramar hukumar mulki daga ƙarshe 6 na yamma duk babur ɗin da aka kama to na ɗan ta'adda ne.
Daga bisani, Dr. Bello Matawalle ya buƙaci jama'a da su yi haƙuri da matakan da aka ɗauka. An yi ne da kyakkyawan manufa na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci. Ya kuma gode wa 'yan sanda bisa ƙoƙarin da suka yi wajen ceto waɗannan. Tun da farko a jawabinsa, kwamishinan 'yan sanda na jihar Ayuba Elkana ya yi godiya ne ga gwamnatin jihar bisa gudunmuwa da take baiwa rundunarsa wajen aiwatar da ayyukansu, lamarin da ya kai ga nasarar da suka samu na ceto ɗaliban nan su 18 tare da taimakon tubabin 'yan bindiga.
Mu kuma security agencies ya ba mu doka mu sa dole wannan abin mutane Zamfara su goyi bayan mu yi biyayya da shi. Wannan dokokin kuma ba ta da alaka da wani political party. An yi shi ne don jama'ar Zamfara duka ku samu zaman lafiya da kuma cin gaba. Insha Allah mu dai za mu yar gurgurin mu mu obeying human rights. In ba kai laifi ba, ba ruwan mu da kai. Amma kai laifi za mu kama ka mu kai ka gaban hukuma.
Ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto su, wanda kuma na suturta sunansa da bili da dalilai na tsaro, ya yi godiya ga Allah da gwamnati tare da iyayen ƙasa bisa jajircewar da suka yi wajen tabbatar da ganin an ceto rayukansu.
Akwai magana ɗaya zuwa biyu da zan ɗan yi.
Ya koka ne tare da yin kira ga gwamnatin jihar da ta ɗauki matakin hana shigar da kayayyakin maye zuwa daji don kada ya faɗa hannun mahara. Ga kuma hujjarsa.
In sun shata daji ba gani su ba mutane kashi, su kawo mutane in sun shayen jiya da wiwi su taka su kai ka gagawa ke su haife ga fimi, yana ɗaya daga cikin abin da ya samu karasa mutum gidanmu.
A yayin da iyalai da kuma hukumar kwalejin ayyukan noma ta Bakura suke cikin murna da san barka, hakan kuma ya farantawa akasarin mutanen jihar rai na matakan da aka ɗauka, to sai dai kuma su mutanen garin Randa cikin yankin ɗan Sadau nasu munna ne tare da muradi. Hakan ya sanya suka wata taki ya zuwa wajen muryar Amurka don ta gabatar da muradin su ga gwamnati.
Me ya faru ne?
Ranar Asabar ta ga wata takwa tsarin kare 12 nana sai ga yan bindiga fiye da mashin 200 ko an koma wannan ƙauye namu na Randa. Yan sake suka dinga fafata da tsawon awa uku ba su tsara wuga ya babura 30 suka auko magarin nan a takaice dai mutum 16 suka kashe. Akwai gidan da suka shiga suka kashe mutum 5 daga ciki akwai mata 2 da 'ya'yansu jarirai. Sannan suka kona mashin ya kai 10 wani abu, sannan suka kwashe dukiyoyi suka kona shaguna. Bayan nan sai suka zo suka kinafin din mata a kallon mata 40 tare da 'ya'ya ananu 40 da wani abu da yaran sun kai 83 yanzu na kan hannun
da hukuma.
An sanar da hukuma kuma shine har yanzu muke kai kokambaran mu ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha, kamar yadda muka samu labarin an fito 'yan makaranta Bakura. Muke roƙon gwamnati don Allah ta taimaka mana bisa ga ƙoƙarin da suke yi a taimaka a yanzu mana iyalan mu.
Suma akasarin mazauna ƙauyukan da ke kewaye da ƙaramar hukumar mulki ta tsafe ta yamma suna cikin halin haula'i dangane da al'amura da suka jibanci tsaro.
Tsafe ta gabas ko tsafe ta yamma ba mai tabbashin zama ƙauyensu. In dai ka ga mutum ya tsaya ne kawai bakin rai, sawo maka bangaren tsafe ta yamma kenan. Asa kunci da ɗan jibga, asa yankin Sauri kenan da Keta. Wallahi duk an koro su za a zo ƙauyenku kuma a sake koma mu kamar ƙauyen sun gawa. Kwana biyu da ya wuce sun kori mutanen garin waɗanda suka koma. An je ana farfasa musu buhunan hatsi ana watsawa ana korar su ana ta saita su bagari. Ko kan titi kake kawai ka fito funto za ka je gusau. In ka ran a sai kai kuka tsakanin mata da ƙananan yara. Shi ne ita 'yan doton daji. jin kanki nake ga maka shekaran jiya an shiga tsakani da Allah mun rasa wannan irin iftilai ba wanda ke magana sai dai kawa an sanarwa an hana sai da man fetur a garka an kuma hana a taba yawo in shiri tayi sai kuma aka ce an hana aka shiga kasuwanni ai duk wanda zai fakarin tsafe ya shiga kan danja ne ko da kilomita 1 ne da rana da dama-dama daga tsafe zuwa shemi amma da an ce maka magaruba tayi to baka da tabbas
sani shayar malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida na malumfashi kada dai a sha'afa wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji ga Murtala Faruk sanyin na da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Nigeria ta sami lashe lambar zinari ta uku a gasar wasannin Olympics na masu na ƙasa da ake gudanarwa a birnin Tokyo na ƙasar Japan. Folashade Oluwafemi ce ƴan Nigeria ta baya-bayan nan da ta lashe lambar zinari a bangaren ɗaukar nauyi na mata ƴan ajin kilogram 86. Inda ta daga nauyin da ya kai kilogram 152 ko baya ga lashe lambar zinarin Folashade ta kuma kafa sabon tarihi na duniya wanda ya zarta wanda ta kafa a baya na daga nauyin kilogram 150 wannan kuma ya bada adadin lambobi biyar kenan da Najeriya ta sami lashewa kawo yanzu a gasar da suka kumshi lambobin zinari uku da azurfa biyu kuma duk an sami lashe su ne a bangaren daukar nauyi A Najeriya kuma ƴan wasa biyar na babbar kungiyar kullon kafar kasar ta Super Eagles ne suka halarci sansanin Atisaye da ke birnin Eko ya zuwa yanzu domin shirye-shiryen fafata wasanni biyu na neman tiketin shiga gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Ana hasashen dukkanin wasannin biyu za su yi zafin gaske, inda Najeriya za ta karbi bakuncin Liberia a filin wasan na Teslim Balogun da ke birnin na Eko a ranar 4 ga watan Satumba, kafin ta wuce zuwa kasar Cape Verde domin fafatawa da ita a ranar 7 ga watan na Satumba. Mai horar da 'yan wasan kasar Ghana Turo ya gayyaci 'yan wasa 30 domin fafata wasannin biyu, inda jami'in watsa labarai na kungiyar ya bayyana a shafin sa na sada zumunta cewa tuni da dan wasan Abia Warriors Adekunle Adeleke ya halarci sansanin kungiyar. Haka kuma 'yan wasan kasar da ke fafata gasar Premier ta Ingila da suka hada da Wilfred Ndidi da Kelechi Iheanacho da Alex Iwobi duk sun sauka a sansanin a yammacin jiya Lahadi. To sai dai kuma Najeriya na fuskantar babban kalubalen rashin daya daga cikin zuratan 'yan wasan da ta gayyata, Kevin Akpobuma, wanda ba zai halarci wasannin ba sakamakon kamuwa da cutar coronavirus. Kungiyar Hoffenheim ta kasar Jamus da yake taka leda ce ta bayyana cewa dan wasan mai shekaru 26 ya kamu da cutar, duk da cewa an yi masa cikakken rigakafin cutar ta coronavirus. Ana sa ran sauran 'yan wasan su kammala halara a sansanin a yau Litinin domin soma atisaye ga dangadan a gobe Talata. Bayan kasawar da ta yi a fafutukar samun zaratan 'yan wasan gaba biyu, wato Harry Kane da Cristiano Ronaldo, kungiyar kwallon kafar Manchester City ta Ingila ta tsawaita kwantaragin dan wasanta na baya Ruben Dias da sabon kwantaragin da zai kai har zuwa shekara ta 2027, tare kuma da ninka masa albashinsa. Dias, dan kasar Portugal mai shekaru 24, ya koma City din ne daga Benfica a watan Satumban shekara ta 2020 akan kwantaragin fan miliyan 65. Ya taimaka wa kungiyar ta City ta lashe gasannin Premier da Carabao da kuma sami kaiwa a wasan karshe ta gasar zakarun Turai duk a kakar wasannin da ta gabata. Murtala Faruk Sanyinna, wayar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida na Sanyinna, shirin namu kenan a yau. Kafin mu karkare ga Baba da tace muhimman kanin labarai.
A takaice, kasa da shekaru shida kenan da Prime Minister India Narendra Modi ya kaddamar da gina majalisar dokokin Afghanistan a birnin Kabul, wata gagarumar nasarar demokradiyya da New Delhi ke hankulin samu akan abokiyar gaban ta Pakistan. Amma sauyin mulki da aka samu a cikin wannan lokaci bayan da Taliban ta kwace mulki a Afghanistan, India za ta fuskanci koma baya a yankin da take rikici da Pakistan da kuma babbar abokiyar gaban ta China a wani tashin hankali akan iyakokin su. Yau Litinin, magajin garin Milan, babban birnin hada-hadar kasar Italy, ya buƙaci amsoshi game da dalilin da ya sa wuta ta lakome wani ginin Bene, yana mai kwatanta lamarin da wutar da ta tashi a Benin Greenfield Tower a London, wanda ya halaka mutane 71 a shekaru 4 da suka gabata. Ma'aikatan kwana-kwana sun ce kowa ya yi ƙoƙarin ficewa daga cikin ginin mai hawa 18 a Milan ta kudu, wanda ya kama da wuta a jiya Lahadi da rana. A cikin mazauna ginin Benin, akwai wani mawakin zamani Mahmud, wanda ya lashe babbar kyautar bukin wake-wake na Remo a shekarar 2019 da waƙarsa ta Soldi, wadda ta yi fice a duniya. A ƙarshe, a yau Litinin, layukan yanar gizo sun samu tsaiko kana an jibge rundunar tsaro akan tituna da suka shiru tsit ba kamar yadda aka saba gani ba, yayin da mutane suka makale a cikin gidajensu biyo bayan kiran da masu fafutuka suka yi na gudanar da zanga-zanga kan jinin gwamnati a Sudan ta kudu. A yau Litinin da aka shirya, shugaba Salva Kiir zai yi jawabi a wurin buɗe majalisar dokokin kasar. Gamayyar ƙungiyoyin fafutuka sun sake jaddada kiran da suka yi a jiya Lahadi na gudanar da taron jama'a akan neman shugaban ya yi murabus. Ko da yake zuwa safiyar yau Litinin babu wata alamar taron jama'a a manyan titunan birnin Juba. Wasu 'yan raji sun faɗa wa Reuters cewa suna ɓoye a wani wuri saboda dalilai na tsaro.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da Asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron wannan shirin a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Heli da kuma Des da suka hada shiri da bada umarni. Alheri ke muku, fata alheri ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya da alheri.